Musa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya, sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa masana harkokin tsaro na kasashen yankin Sahel da kuma tafkin Chadi sun fara tafka muhawara kan makomar zaman lafiya a waɗannan yankuna bayan rasuwar Idris Deby.
Rannan mutuwa da yayi tana iya kawo ruguɗiya a wannan yaki da ake saboda shugaba Deby shi ya doki wannan alkawalin aika sojoji. Ba sai ya tambaye majalisa ba, ba sai gwamnatin jihar ba, shi da kanshi ne yake dauka magana. To da yake yanzu kaga baya nan, ba a san abin da za a yi ba.
A Jamhuriyar Niger kuma za a ji yadda al'umma ke fama da matsanancin zafi a cikin wannan wata na Ramadan.
Kwanan gabi dai duka abin da muke kusan wani 45 muke, don ka 44.6, to ko zai kamata mu zuwa kamar dai haka na zuwa da 5 kenan.
Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kammala da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. Amma dukannin su za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Rarrabuwar kawuna kasar Chadi na ƙara jefa kasar cikin halin kila wakala kan shugabancin kasar bayan mutuwar da daddan shugaban kasar Idris Deby Itno. Jiya Laraba, majalisar mulkin rikon kwarya ta soji ta sanar da dan Deby Muhammad Kaka Idris Deby Itno, dan shekaru 37, a matsayin shugaban kasa na wucin gadi, kwana ɗaya bayan da rundunar sojin ta sanar da mutuwar mahaifinsa dan shekaru 68 sakamakon raunuka da ya ji a ƙarshen mako lokacin da ya ziyarci Dakarun da ke bakin daga. A wani bayani da aka kafa a dandalin yanar gizo na fadar shugaban kasa jiya Laraba, Deby Karamin ya ce burin majalisar shi ne ta maido da mulkin farin hula kuma ta gudanar da zaɓe cikin watanni 18. A halin da ake ciki kuma an fara samun baraka tsakanin shugabannin rundunar sojin ƙasar Chadi bisa ga bayanin Janar Idris Muhammad Abdulrahman Dikko a wata hira da muryar Amurka. Dikko ya ce yana wakiltar rundunar soji ta National Republican kuma ya ce ƙungiyarsa ta yi kira ga majalisar sojin ta sake tunani, ta zauna da wakilan al'umma da ƙungiyoyin ƙodago da kuma waɗanda suka hada da dukkan ƙungiyoyi da ke wakiltar al'umma ƙasar Chadi domin tsaye da shawara da za ta tabbatar da gudanar da zaɓe mai sahihanci da kuma ba kowa dama. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya sanar jiya Laraba cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta kaddamar da binciken kare haƙƙin bil'adama kan rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis kwana ɗaya bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka samu tsohon jami'in ɗan sandan Minneapolis Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd. Garland ya bayyana a ma'aikatar shari'a cewa binciken zai duba ko rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis tana saba doka yayin gudanar da ayyukanta. Za a kuma bincike yadda rundunar ke amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga da ko yadda take gudanar da aikinta kan waɗanda suke da lallura dangin gaula-gaula ya saba wa dokar gwamnatin tarayya. Sanarwar ta sauya inda ma'aikatar shari'a take ba da fifiko ƙarƙashin shugabancin Joe Biden kuma gwamnatinsa ta ƙudiri aniyar amfani da bincike kan yadda ake gudanar da aiki wajen shawo kan keta haƙƙin bil'adama da kuma waɗansu aikata ba daidai ba a rundunonin 'yan sanda. An riƙa gudanar da irin wannan bincike ƙarƙashin gwamnatin Obama, amma daga baya aka yi watsi da shi ƙarƙashin shugaba Donald Trump. A halin da ake ciki kuma matasa sun ce samun tsohon jami'in ɗan sandan birnin Minneapolis Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd ba amurke baƙin fata wani ci gaba ne da zai kai ga adalci, yayin da kafafen sadarwa ke taimakawa wajen daƙile cin zarafi da 'yan sanda ke yi. A hirarta da muryar Amurka, Shelby Adams, wata ɗaliba a jami'ar George Mason, ta ce babu shakka kafofin sada zumunta na yanar gizo sun taka gagarumar rawa a hukuncin da aka yanke da aka sami Chauvin da laifi. Ta ce idan babu hotunan bidiyo irin waɗannan ayyuka za su rika faruwa ba wanda ya sani. Tace hoton bidiyo yana haska fitila kan yadda ake nuna wariya da kuma rashin daidaito a fannin shari'a da mutane da dama ba su sani ba a lokutan baya. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a ɗauki watanni kafin a san ainihin tsananin cin zarafin mata da ƙananan yara da ake yi a yankin Tigray na ƙasar Ethiopia, yayin da ake ƙara samun rahotannin yi wa mata fyaɗe. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan cin zarafi ta fuskar jima'i, Pramila Patton, ta bayyana yayin wata tattaunawa kan batun Tigray a sashen nazarin harkokin mata na jami'ar Georgetown cewa shaidun waɗanda ake cin zarafinsu sun nuna irin yadda aka ci mutuncin mata yayin tashin hankalin da aka yi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce galibin rahotannin fyaɗen da aka bayar maza ne masu sa kaki suka aikata, da ya shafi dakarun tsaron ƙasar Ethiopia da jami'an tsaron Eritrea da dakarun Amhara da kuma waɗansu ƙungiyoyi masu ɗaukar makamai ko kuma 'yan bindiga suka aikata. Patton ta yi kira da a gudanar da binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Ethiopia da gwamnati ke ɗaukar nauyi. Daga ƙarshe, majami'ar ɗarikar Katolika a duk faɗin ƙasar Haiti sun rufe ƙofofinsu na tsawon kwanaki uku domin neman a saki firistoci biyar da sista biyu da kuma waɗansu mutane biyu da aka yi garkuwa da su sama da mako guda da ya shige. Wannan na faruwa ne yayin da ake fuskantar ƙarin tashin hankali da gwamnati ke ƙoƙarin daƙilewa. Jami'an ɗarikar Katolika sun kuma shirya adowoyi na musamman domin waɗanda aka yi garkuwa da su.
Labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Za mu kuma fara ne da halin da ake ciki a kasar Chadi bayan mutuwar shugaban kasar Idris Deby, inda ake ci gaba da shirye-shiryen jana'izarsa da za a yi gobe Juma'a. A yanzu haka dai shugabannin kasashen duniya daban-daban na ci gaba da isar da sakonnin ta'aziyyarsu ga al'ummar kasar ta Chadi game da wannan rashi da suka yi. To sai dai hankula sun karkata ne game da makomar kasar ta Chadi bayan rasuwar ta Idris Deby, a cewar Ibrahim Yakuba, tsohon ministan harkokin waje na jamhuriyar Niger. Akwai dimbin tambayoyi game da makomar kasar ta Chadi, ya kuma bayyana hakan ne a wata hira da Sulaiman Munibarma yayi da shi a Yamai.
Akwai tambayoyi da yawa, yaya makomar kasar Chadi, yaya makomar yaki da ta'addanci inda sojawan Chadi suna ciki, kuma suna ciki su da yawa, kuma a kasashe da yawa na yankin Sahel. Ya ne makomar kwanciyar hankali a cikin yankin Sahel game da wanga abu da ya samu? Wanga tambayoyi ne da 'yan kasar Chadi su da kansu za su ba da amsa, kuma da kasashe iyaka su ma na san za su, shugabannin kasashen nan masu iyaka da Chadi su ma za su shiga cikin wannan lissafin, saboda kasar Chadi ta samu kwanciyar hankali, ta samu shugabanni da aka zaba tsayayyen kan gaskiya, kuma kokarin da suke bada na yaki da ta'addanci kai ya ja da baya, kuma kai ya zama wata matsala sabuwa.
To game da waɗannan tambayoyi kan makomar kasar ta Chadi bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Idris Deby, musamman ma kan makomar zaman lafiya a yankunan Sahel da kuma tafkin Chadi, wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin wasu masana tsaro na tarayyar Najeriya. Ga kuma abin da suke cewa a wannan rahoto da ya haɗa mana.
Biyo bayan rasuwar shugaba Idris Deby na kasar Chadi, yanzu babban abin da aka fi mai da hankali a kai shi ne ko mai zai kasance makomar aikin samar da tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel, duba da irin gagarumar rawar da murgayen ke takawa. Dr. Sadiq Abba mai sharhi ne kan al'amuran yankin tafkin Chadi.
Lalle kawo, ka san shugaba Deby ya sa sojojin Chadi suna yaƙi a fikon Sahel kuma a nan cikin Lake Chad. Saboda haka ne ya kawo babban gudunmawa ga kwanciyar hankali ga yaƙi kuma a nan ƙasar Chadi. To rannan mutuwa da ya yi tana iya kawo ruruɗiya a wannan yaƙi da ake, saboda shugaba Deby shi ya ɗauki wannan alkawalin aika sojoji ba sai ya tambaye majalisa ba, ba sai gwamnati shayar ba, shi da kanshi ne yake ɗaukan magali. To da yake yanzu kaga baya nan ba a san abin da za a yi ba, kuma ni a gani na ban yi tsammani wani zai dauki alkawalin aika sojoji kamar yanda shi ya aika, saboda shi yana aika sojojin amma ƴan adawa suna goyen mudu suna gurin rishin yardar su da yake aika sojoji ana kashe su, kuma sojojin ma da kansu saura suna dari dari tunda mutum da yawa na sojojin Chad aka aika, to ba a san wanda za su zo ba abin da za su yi, saboda haka ne mutane jiya suna falgaba wannan mutuwar ta shugaba Deby karta kawo rududiya a yanda yake yanda ake yaki da mutane anan a cikin Sahel da kuma cikin bakin Lake Chad.
Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ce lalle kam mutuwar Field Marshal Idris Deby ka iya samar da wani gibi.
In ka duba rawan da Idris Deby ya yi kusan matsaloli na tsaro wanda ake fama da su a yankin Sahel din, to kasancewansa baya nan zai zan an samu gibin da zai ƙara raunana yanayin tsaro a yankin Sahel. Misali, in muka duba runduna na ƙasa da ƙasa da ke tafkin Chadi, wato Multinational Joint Task Force, dakarun ƙasar Chadi su ne suke jan ragaman abinda ake ce ma Sector 2 a wannan runduna. To kuma shi Idris Deby lalle ya ba da himma sosai wurin tabbatar da cewa dukkan gudunmuwar da ƙasarsa za ta bayar a wurin tabbatar da cewa an yi rike wannan yanki, an hana 'yan ta'adda walwala da shigowa wa tsakankanin kasashen da ke tafkin Chadin. To kasancewa baya nan in ba wai an yi hoɓɓasa ba, an tabbatar da cewa sabuwar gwamnatin da kuma irin haɗin kan da ke tsakanin kasashen da ke tafkin Chadin, wanda shi Field Marshal Idris Deby ya tabbatar da ya kuma bayar magoyan baya wa an wannan sabuwar gwamnatin ta mata irin wannan goyon bayan, to za a samu gibi a nan wanda zai ba ma wanda 'yan ta'adda dama na shigowa da makamai da soji da mayakansu da sauransu dai a wannan bangaren. In ka duba ɗayan bangaren kuma a ƙasar Mali da kuma iyaka da ke tsakanin Chadi da Burkina Faso da nan Mali da gasunan ma dai har da Niger, to za ka ga cewa irin haɗin kan da ya bayar wurin kafa wannan runduna na G5 wadda kuma kusan ma dakarun Chadi su suka fi ƙarfi a wannan rundunar, to nan ma ana buƙatar irin wannan jajircewa daga sabon shugaban. In har ba a samu haka ba, to za a samu wani gibi wanda wayannan 'yan ta'addan tunda yanzu a duniya dukka an yi imani cewa sabon sansani na wayannan ƙungiyoyi na ta'addanci da Al-Qaida duka da daular Islamic State kusan sun dawo yankin Sahel ɗin. To kaga kenan duk wani yunkuri da za a yi a tabbatar da cewa an hana su dama na walwala abu ne mai kyau, wanda kuma shi Idris Deby ya yi wannan kokarin. Ana kuma fatan cewa yanzu da baya nan za a samu wannan sabuwar gwamnati ta haɗa kai da sauran kasashen da ke yankin ta tabbatar da cewa an hana waɗannan ƙungiyoyi damar walwala da suke yi.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda Kamal Lodin ɗansa wato General Muhammad Kaka, wanda aka nada matsayin sabon shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar, zai kasance duba da irin tarin matsaloli da ƙasar ke fuskanta, musamman na ƙalubalen tsaro a kusan dukkanin iyakokinta. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda wakilin muryar Amurka a birnin Kwanne Haruna Mamman Bako ya haɗo wani rahoto kan matsanancin zafi da ake fama da shi a wannan lokaci da al'umma musulmi ke gudanar da azumin watan Ramadan. Dama dai ya kasance al'ada ne a duk shekara a cikin wannan wata na Afrilu zafi na tsananta a kasashen yankin Sahel.
Ana ci gaba da gudanar da azumin Ramadan a jamhuriyar Niger na wannan shekarar kamar yadda yake wakana a ko'ina a faɗin duniya. Ko da yake a bana azumin na wakana ne a cikin watan Avril ko kuma April da ke zama lokaci mafi zafin gaske a yankin Sahel, inda ma'aunin zafi a cikin Inuwa ke kai har Celsius 46. Malam Muhammadu shine shugaban ma'aikatar duba yanayi ta birnin Kwandi.
A yau dai na tambara yanayin zafi
din zai ci gaba kuma zahi yana tamar zaya daga najiya wanda muka samu kadan kadan ko kuma daidai wanda suke ba idan kan yana mata maza dan najiya su tuke yanzu da kamar ku gani yau da sahi iska ya juya ya koma na kudu dan ku iskan kudu nake ne iska ne mai zawa da gumi bare dan ku zahi ne yanzu za a samu mai gumi yau in Allah ya yarda kwanan gabi dai duka abin da muke kusan wani 45 muke dan ku 44.6 to ko zai kamata mu zuwa kamar dai haka na zuwa da biyar kinan dai
hasali ma jama'ar kasar na kokawa da wannan radadin zafin mai kaifin gaske da masu azumin ke fama da shi ko da yake wadansu na cewa zafin kashi kashi yake akwai na yanayi akwai na alshihu
alhamdulillah sunana salisu musa ba fada wanda ka san suna salisu shugaba gaskiya Allah azumi ba da alhamdulillah ana fama da zafi sosai to shi kuma duk abin da Allah ya ma dan adam kamata ya zama godiya gare shi saboda duk abin da aka ce na ibada ne to ba dadi gare shi ba sai dai in ka tuna sakamakon gona na wurin Allah kuma sai ka gode ma Allah ka ji dadi gaskiya Allah ya wuce na bara sosai da sosai kuma yanzu mun toga ta wutar da muke dan alfari da ba ƙarfi ke gare ta ba balle ka sa kayan sanya ya daki irin na zamani wayan nan haka ku tabbata da gari ana azumi gaskiya Allah cikin tsannin zai yanzu kan fi sabbi da Allah
Abdul Hamma to wanga yana da muke cikin shi alhamdulillah yana yin wanda zam shekaru suna juyawa yanzu an ga lokaci da muke ciki to alhamdulillah zahi dai da dama akwai zahi amma alhamdulillah kaga ba raga wanga lokaci abin ya zo canji bayar na bana ba to azumi kam waye shi rashin abubuwan da aka yi na sawarawa shi awaya te amma azumi indai ga abubuwa cikin aljihu azumi bai da waya to abubuwan nan suka zan kashi biyu ga zahin azumi ga zahin hakoki ba su tayawa da aka san su
akwai ina jama'a sun girka rumfunoni da ake ini ana watsawa yashin da ke cikin surwa kuma jama'a ke ini kwarkwance a cikin su domin samun sa'ida ko kuma wadansu na ini a cikin lambuna suna watsawa a cikin su ruwan riyoshi da sukan ce akwai dimbin sanyi gare su Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran yanzu kuma lokaci ne da Salimu Muni Barma zai kawo mana shirin nakasa
ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma Yau shirin na kasa ya sabka a Kano tarayyar Najeriya inda za a ji yadda masu bukata ta musamman ke fadi tashi wajen neman na kai har ma da gudunmuwar da suke bayarwa wajen ciyar da al'umma gaba sanin matsayin al'ummar na kasassu a zamantakewar al'umma yasa wata gidauniya hada gwiwa da na kasassu a jihar Kano domin kare yaran da ke da tawaya daga hadarin shiga sana'ar bara ta hanyar koyar da su sana'o'in hannu musamman ga waɗanda ba su yi karatun zamani ba Malam Bashir Tahir wani gurgu mai walda a Kano na daga cikin waɗanda ke tafiyar da wannan aiki
sunana Bashir Tahir sana'ata aikin walda da kuma mana kere-kere wanda ya shafi karfe, muna yin gate, window, lilo, haka kayakin wasanni na makaranta, dukkan dai abubuwa na karfe wanda ya shafi karfe muna producing din shana. Muna da yara su maguragun ne da anan wajen kamar da gani na nan a cikin workshop din muke. Anan muke aikin a haka nan, a haka muke aiwatar da aikin namu. Wato yadda aka yi muka fara samun yara, akwai wata foundation ta mutanen India gidauniya ce ga da suke daukar wasu mutane daga cikin mu su ce mu kuma mu koya musu irin wannan aikace-aikace. So a irin haka muka fara samun yara, da suka fara daukar mana uku, so suka dauki shida har su dauki goma. To daga baya wayannan yaran da muke koyarwa wasu su kuma suka zama can an yaye su, suka dawo kuma cikin mu su ci gaba da zama a kasancewa tare da mu muna gudanar da wannan sana'o'i. Akalla dai a nan dai mun koyar da yara za su kai ko 20 ko 22. Yanzu kana da wani abu da kake yi, insha Allah za ka riga samun saukin tafi gudanar da rayuwa ka. Shi sa muke kira ko da yaushe mutanen mu su riga gwada sana'o'i. Alhamdulillah, saboda sana'o'in da muke gwada insha Allah muna samu muna sababin cikin sauki daidai gwargwado. A koda yaushe an abun bukatu na rayuwa ba a rasa ba insha Allah. Indai za ka yi wani abu, za ka tashi ka yi hoɓɓasa ka yi nemi na kanka, Allah da Allah zai taimaka maka. Abubuwa ne sun wa gwamnati yawa, ba za ka ce wai ba ta yi samsam ba, ba kuma ka ce ana yi ba. Amma dai in ka dogara da gwamnati a ƙasar nan, to gaskiya za ka samu matsala. Dole sai dai ka riƙa yi, in Allah ya kawo jami'an gwamnati wanda suke da ra'ayin su taimaki irin ku, suka nemi wannan ɗin gudunmawarsu, za su ba ku gudunmawarsu, to kuna na abu. Ko NGOs haka, ko individual person haka ya zo ya ga cewa zai iya ba ku aiki na gidansa ko wani abu ku yi mishi, suna da buƙatar a yi musu wani aiki, sukan zo mu yi musu. Wasu kuma suna zo mun kera mun kasa, sukan zo su siya da makarantu haka.
To haka kuma masu bada horo kan yi amfani da wannan dama don ganar da nakasassu matasa mahimmancin sana'a a rayuwar dan adam.
Duk yaran da suka zo dama muka zama cewa muna tare da su, yakan zama cewa muna nuna musu cewa mu ma fa, saboda sana'o'in da muke shi ne ya sa muka tsallake da ba ma yin barace-barace. Saboda haka da wannan muke fara nuna musu cewa ku dogara da kanku wajen yin sana'o'i, insha Allah za ku kaurace daga barace-barace. Sako na akan masu bukata ta musamman irina, mutane da mu tashi mu nemi ilimi mu kuma nemi sana'a. Sana'a sirri ce, sana'a ita ce rufin asirin kowane dan adam. Da inda suke su kula su rike mutuncinsu wajen kula da neman na kansu ta hanyar sana'o'i iri daban-daban, ga yana wanda za mu iya duka na hannu, har sana'o'in da ake tafiya a ji a siyo a kawo duk muna iya yi. Saboda haka wannan shine kira na ga al'ummarmu da su nemi sana'a. Bayan mutum yana karatu ko ya yi karatu, to kai ya jira gwamnati ya nemi sana'a.
Masauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Bashir Tahir Mai Walda da ke Kano a tarayyar Najeriya, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Ta maso masharhin jaridun na kasar, kuma babban labarin ta shine mabarata yara sun yi mana ta abinnan Akara. Jaridar ta nuna cewa ruwa zama wani abu da ya zama ruwan dare ga duniya a babban birnin Akara na kasar Ghana. Mabarata yara kan kanana waɗanda da'iman daga gansu suna kai kawo akan manyan titunan kasar, suna neman sadaka. abinda ke da hatsari gani yadda suke ratsawa tsakanin motoci suna sanye da kayayyaki masu dauda kuma yagaggu da aka tara waɗannan yaran ba su wasa amma walle a cikin wannan lokaci na cutar COVID-19 zaka iske waɗannan yaran lamarin nasu har yakan zamo damuwa ga jama'a domin sai su rinka dukan motoci suna kokarin taka tayin mota su hau su share wa mota glashi hakan din ya zama wani hakari abinda bai dace ba abinda ga dukkan labari da muka samu tarin waɗannan yara da uwayensu waɗanda yawancin su mata ne da suka nuna cewar mazajen su sun mutu sun fito ne daga kasar Chad Niger da sauran kasashen yammacin Afirka ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito Sheikh Redwan ya tallafa wa marayu 5,000 jaridar ta ce babban jami'in zartarwa na Alpha Radio Sheikh Muhammad Redwan kudi ba wasa ba wadda mai taimako ne ga jama'a ya soma rabon buhuhunan shinkafa da man dafuwa tumaturi da dai sauran abubuwa da ake bukata don rayuwar yau da kullum ga na kasar su da matalauta a cikin jihar Ashanti wannan haraka nasa da ya soma shekaru 10 kenan manafarsa shine ya kawo wa marasa galihu saukin rayuwa musamman a lokacin azumin watan Ramadan shugaba Akufo Addo da dangi da kuma abokai na nakaltar dabarun mallakan Airtel Tigo a saukake wannan ne labarin da jaridar The Herald ta rawaito jaridar tace kasan na dabda shedan wani rudanin kuma dangane da irin shawarwari da ake na transfer mallakan wani kamfanin tadarwa Airtel Tigo daga war kamfanin Bharti Airtel Ghana Holdings BV da Mike African BV yawancin masu hannun jari sun sartaba hannu dangane da transfer wato jarin su ga gwamnatin Ghana akan kuɗi da aka nuna cewar ya kama dollar miliyan 25 amma jaridar da harata bankaɗo waɗansu rahotanni na shawartawa asirci tsakanin Bharti Airtel Ghana Holding BV da kuma Mike Africa BV a ɗaya ɓangaren da gwamnatin Akufo Addo a wani ɓangaren. Redwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Malam Redwan to kafin mu rufe shirin ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadan.
Ni ne Bashir Imam Muktar Siddiq Niger da Magaram. Alhamdulillah muna farin ciki da wannan wata da ya kama mai albarka shine watan Ramadan. Ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamu ma'dudat faman kana minkum maridan wa ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ubangiji yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku dinda ku kai imani Allah ya wajabta mana azumi kamar yanda ya wajabta shi akan al'ummi waɗanda suka wuce la'allakum tattaquna haqiqa da azumi za ku ji tsoron Allah kenan mu sani jama'a musulmi shi azumin nan yana da fa'idodi masu yawa tun da gashi harko ubangiji subhanahu wataala ya ce haqiqa da azumi za mu ji tsoron Allah menene wannan na harko azumi zaka iya shiga cikin daki ka sha ruwa zaka iya zuwa daki ka ci abinci amma saboda tsoron ainihin haqiqanin tsoron Allah wannan da ka sa gabanka ibadan nan Allah ne ka tunkara da ita to wannan zai hana ka mutun ya je ya ci abinci ko kuma ya sha ruwa wannan kenan nikan so in yi jan hankali ga ɗan kasuwan mu a yanzu halin da ake ciki na wannan wata da ake ciki na Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce yahi kyauta yahi iska kyauta a cikin watan wannan da muke ciki na Ramadan wata ne na wanda Allah yake gafara wata ne wanda Allah yake jin kan bayi wata ne wanda Allah yake yantar bayin shi daga zuuta zuwa gidan aljanna to shine jan hankalin da zan wa ɗan kasuwa rahaman nan da Allah yake ya kamata mu ma mu rika jin kan bayi na Allah dan Allah ya ce arrahimuna yarhamuhum arrahmanu tabaaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kenan in mun ji kan bayin Allah to Allah shi ma sai ji kan bayin mu zaka ga wani kasuwa ce yake yi a wannan watan guda ne zai yi kasuwancin da zai yi, ribar da zai samu ban san ba menene abin da za ta mishi. Ya kuntata wa muminai, jama'a musulmi, wannan shine jan hankalin hikima ɗan kasuwa su sassauta wa masaya abin nan saboda su samu albarkar kasuwancin wannan.
Da kuma wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abadi ke cewa a kasance lafiya daga nan birnin Damagara.